الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 11 ga watan Sha'ban shekara ta 1435, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 9 ga watan 6 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba da fi ɗan tambayoyi su kan iya gabata. Na'am. Kamar ni aikin mi wai haƙƙi na makwabci akan makwabcinsa. To, haƙuƙuwan makwabci suna da yawa, an gane ku? Darasi ne wanda yake na musamman, illa kasancewar a dunkule yana daga haƙƙin makwabci akan makwabcinsa. Duk wani alkhairi iya saninka, to ka yi ƙoƙari ka kusantar da makwabcinka izuwa gare shi. Idan ka ga wani abu wanda yake na alkhairi, to ya kamata ka yi ƙoƙarin sanar da makwabcinka wannan aiki na alkhairi domin ya kusance shi. Kuma duk abinda ka tabbata zai cutar da makwabcinka, to a farko kai kada ka aikata wannan abu. Kuma duk abinda ka ga zai cutar da shi, to ka yi ƙoƙari ka yi masa nasiha, ka yi masa gargaɗi ya nisanci wannan abu. Yana daga haƙƙin makwabci akan makwabcinsa shine kasancewar duk wani abu wanda Allah ya hure maka bakin gwalgwado, ka ringa bibiyar shi game da yi masa kyauta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau kirsina sha, au kama kala. Manzon Allah ya ce kada makwabciya ta ga kankantar abinda za ta yi kyauta da shi ga makwabciyarta. Manzon Allah ya ce koda abinda za a yi kyautar da shi, wato kofatan akuya ne, an gane ku? Ko kofatan akuya kika dafa, manzon Allah ya ce kada ki ga kankantar wannan, wato dangane da yin kyauta ga makwabci. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa, idan ɗayanku wato ya dafa nama, ma'ana ya dafa abu wanda yake na kusa da baki, manzon Allah ya ce yawaita ruma ya bibi makwabtansa, ko da naman ba zai wadatu ba, kowa ka ɗauka ka bashi daga cikin makwabta. To manzon Allah ya ce ka yawaita ruwan ka bibi makwabtanka. To don haka shi makwabci kasancewar yana da haƙƙi wanda yake mai girma, wato akan makwabcinsa, musamman a lokacin da kusaci yake ƙarfafa tsakaninka da makwabci, to haƙƙi kuma ya fi ƙarfafa akan haka. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma mu ce domin Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana makwabta kala-kala ne. Akwai makwabci wanda tsakaninka da shi akwai zumunci, wannan makwabci yana da haƙƙi biyu a kanka, ga haƙƙin makwabtaka ga haƙƙin zumunci. Akwai makwabci wanda babu wata danganta tsakaninka da shi illa kasancewar kawai makwabtaka ta hada ka da shi, to wannan yana da haƙƙi na makwabtaka. Akwai, an gane ku, akwai makwabci kuma wanda kenan wannan shi yake da makwabci, wannan yake da haƙƙi kamar biyu, haƙƙin makwabtaka sannan haƙƙin musulunci. Akwai makwabcin da shi kawai iya abin da yake tsakaninka da shi haƙƙi na makwabtaka haƙƙi ɗaya, shine haƙƙin makwabcin da makwabci ne shi ba musulmi ba kuma shi babu wata danganta tsakaninka da shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn as sabil wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhura. Shine malamai suke cewa akwai makwabcin da yake da haƙuƙuwa guda uku, kenan gaya makwabcinka ne, sannan dan uwanka ne, sannan kuma ga haƙƙi na musulunci. Sannan akwai makwabcin da yake da haƙƙi biyu, gaya makwabcinka ne, sannan kuma dan uwanka ne musulmi. Sannan wanda yake da haƙƙi ɗaya, makwabcinka ne amma ba musulmi bane kuma ba dan uwanka bane. To dangane da haddadi iyakar makwabtaka, menene iya gwargwadon makwabtaka, shine anan malamai suka kai suka kawo, wasu suka ce duk wanda tsakaninka da shi ba a wuce gida 40 daidai da gida 40 kudu da arewa, ko kuma mu ce gaba da baya dama da haune, duk inda ke akwai gida 40 tsakaninka da su gaba ɗaya waɗannan makwabtanka ne. Wasu suka iyakance da wato gida 10, an gane ko, dama da hauni gaba da baya, in ka kirga gida 10 gaba ɗaya waɗannan ana kiransu makwabtanka. To tare da cewa magana mafi rinjaye, domin babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya iyakance adadin, malamai suka ce dole a dawo ga al'ada. Duk wanda za a iya cewa wani makwabcin wani ne a al'adance, to wannan sai ka lissafa shi a cikin makwabtanka, an gane ko. Misali a al'adar mu a nan, yakan iya yiwuwa idan aka lissafa gida 1, 2, 3, 4, 5 za a iya cewa waɗannan gidaje makwabtan wane ne. Abin da ya wuce haka ba sa lissafa shi a cikin makwabtan wane. To a nan a al'ada akan haka za mu yi aiki, kenan dole za a dawo akan al'uruf, ita ce al'ada. Duk waɗanda za a iya kiransu makwabtan wane ne a al'adance, to wannan sai ka lissafa su a matsayin makwabtanka ne, suna da haƙƙi a kanka, an gane ku. To don haka dai shi makwabci haƙƙinsa haƙƙi ne mai girma, domin akwai hadisi sahihi, an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wata mata wuni azumi kwana sallah, an gane ku, mace ce mai naci akan ibada, sai aka faɗa ma manzon Allah aka ce amma fa tana da wata illa ɗaya. Menene illar ta? Tana cutar da makwabta. Manzon Allah ya ce ilwutaci. Me yake nihi ilwutaci? In har ta mutu akan wannan hali na cutar da makwabta, to ta cancanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shigar da ita wuta a ranar kiyama, in har bai rangwamta mata ba, an gane ku. Shi ne dai a taƙaice, tare da cewa akwai darasi na musamman wanda yake bayani dangane da haƙuƙuwan wannan makwabci akan makwabcinsa, wanda ba laifi insha Allahu ta'ala zuwa wani lokaci muna iya shirya muhadara ta musamman akan haƙuƙuwan makwabtaka, wanda su Larabawa kasancewar yanda suke da girmama makwabci, ba ma ɗan adam ba, ko dabba ta zo ta yi makwabtaka da su, to suna ɗaukan cewa tana da wani haƙƙi a kansu, tana da wani haƙƙi a kansu. Akwai wani daga cikin Larabawa wanda ake sanya misali da shi, fara ce ta zo ta sauka a wannan a bayan gidan shi, ya hana kowa ya zo ya kama ta, saboda ta zo ta yi makwabtaka da shi. Kuma in ka koma cikin waƙe-waƙensu, zaka ji suna cewa su fa mutane ne wanda makwabci in yayi makwabtaka da su ya san yayi makwabtaka da mutanen Quraysh. Kamar yadda As-Samau al-Ibn Adiya a cikin wata waƙarsa wanda yake cewa, wanda farkon waƙar yake cewa idhal mar'u lam yadnas min al-lu'mi irduhu fa kullu rida'in yartadihi jamilu wa in huwa lam yahmil 'ala an-nafsi baymaha fa laysa ila husni as-sana'i sabilu tu'ayyiruna anna qalilun adiluna fa qultu laha innal kirama qalilun wa ma qalla man kanat baqaya mithlana shababun tasama lil'ula wa qududun wa ma darrana anna qalilun wa jaruna azizun wa jarul aktharina dhalilun lana jabalun yahtalluhu man yushiruhu lana jabalun yahtalluhu man yushiruhu yake cewa wa ma darrana anna qalilun wai wata ce take aibanta su take cewa to ai ku kabilar ku ku yan kadan ne ba ku da yawa an gane ku to ayyuna anna qalilun adiduna wato tana aibanta mu tana cewa wai kabilar mu yan kadan ne ba mu da yawa fa qultu laha yace sai na bata amsa nace innal kirama qalilu ai dama haka al'ada take haka ne abu ne sananne mutanen Quraysh yan kadan ne duk zamanin da ka dauka mutanen Quraysh yan kadan ne mutanen banza sun fi kowa yawa kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini kamar yadda yake cewa wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm ko kuma wa in tudi aktharu min fil ardi yudilluka an sabilillah shine yace to ayyuna anna qalilun adiduna wa qultu laha innal kirama qalilu sai nace mata ai mutanen Quraysh damai yan kadan ne a cikin jama'a haka idan da zaka dauka a yanayin duniya a yau idan ka dauki wadanda suke mutanen Quraysh yan kadan ne basu kai ba kashi 2 daga cikin 10 wannan kashi 8 gaba ɗaya zaka same su mutanen banza ne musulmi yanzu inda zaka lissafa a duniya yanzu gaba ɗaya ka ji mulki sun kai kashi nawa a kashi 10 basu wuce ba kashi 2 ko kashi 3 sai yace wa ma qalla man kanat baqayahu mislana yace duk mutumin da wato gulgudin jama'ar sa suka kasance tankar mu yace ai ba su kankanta ba domin mu a cikin kabilar mu matasa ne da dattawa waɗanda suke rigayi a wajen neman daukaka an gane ku sai yake cewa wa ma darrana yace kuma bai cutar da mu ba anna qalilu kasancewar mu ɗan kadan yace wajaruna azizun yace makwabcin mu yace mai daraja ne mai kima ne mai martaba ne saboda mun san menene makwabci sai yace wajarul aktharina zalilu yace makwabcin wadanda suke takamar cewa su suka fi kowa yawa makwabcin sa yace gaya kaskantacce ne kaga anan yana alfahari yana nuna ji da kai da cewa su suna da girmama makwabta suna da girmama makwabci kuma wanda asalin shi mawakin As-Samau al-Ibn Adiya ainihin shi ba Yahudi ne wato Yajilarauci sune a jahiliya suke takamar cewa makwabci yana da daraja yana da kima dan haka musulunci da yazo sai ya kara ma makwabci martaba da kima a idan makwabcin sa tambaya ta gaba wace ƴar uwa take cewa wai zuwa shekara nawa ne bulaguro da Muharram yake saraya ga mace to abinda muke so mu sani babu wani iyaka ta bulaguro na wannan da shekaru cewa in ta kai shekara 50 ko ta kai shekara 60 ta zama dattijuwa cewa tana iya yin bulaguro ko ba tare da Muharram ba Larabawa suke cewa dukkan wata wato dukkan wata yaduwa akwai wanda yake mai tsinta idan tana ganin cewa ita dattijuwa ce to akwai wani dattijo wanda yake bukatar irinta li kulli sagidin lagidin suke cewa li kulli sagidin lagidin ga dukkan wani abu wanda yake mai faduwa to akwai mai son ya tsince shi to dan haka babu wata iyaka in dai mace aka ce wannan ta kusanci balaga ko da bata yi da balaga ba to haramun ne ya zamanto ta yi bulaguro ba tare da Muharrami ba kenan ba bambanci tsakanin budurwa da wadda take da tiyuwa in dai bulaguro ne dole a samu Muharrami wanda zai abuce ta zuwa da zawwa. Sannan tambaya ta gaba ke tambaya menene kaifiyar wato sallah ta tasbihi, salatu tasbihi a cikin dare. Sallah ta tasbihi ba ta da bambanci a wajen kaifiya, sawa'an cikin dare za a yi ta ko kuma a cikin yini. Ita dai sallah ce wanda take min raka'a hudu, wanda a farko bayan takbiratul ihram za a yi du'a'ul istiftah, addu'a ta bude sallah, sannan a karanta fatiha. Bayan karanta fatiha za a yi tasbihi 15 a tsaye. Tasbihi wanda yake hadadde gaman me shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A tsaye za a yi tasbihi 15. Idan aka yi ruku'u sai a yi 10. Idan aka dago a yi 10. Idan aka je sujada ta farko a yi 10. Idan aka taso daga sujada ta farko aka zauna kafin a koma ta biyu, a wannan zama a yi 10. Idan aka koma sujada ta biyu a yi 10. Idan aka dago daga sujada ta biyu a raka'a ta farko da raka'a ta uku ba mikewa tsaye ba za a yi, dole za a yi zaman hutu. Wannan zama na hutu idan aka yi anan za a yi 10. Idan ka jimilce an samu 75. Haka a raka'a ta biyu idan an dago daga sujada ta biyu kafin a yi tahiyya za a yi tasbihi 10, sannan a yi tahiyya, sannan a tashi a miƙe a kawo raka'a ta uku. Kuma ba a salim cewa sai a ƙarshen ta hudu. Wannan shine kaifiya ta salatul tasbihi. Amma abinda muke so mu sani, ita wannan salatul tasbihi bata keɓanta ba cewa sai a cikin dare ko a cikin yini ana iya yin ta, indai a lokacin da ya halatta a yi nafila. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya muna dai cikin wato baban da ke bayani dangane da al-hurma, wato ta birnin Makka, wanda a cikin baban mun karanta hadisi na farko, mun yi bayani a kansa bakin gwargwado, hadisin Abu Shuraih, wanda ya nemi ganawa da wato Amr ibn Sa'id ibn al-As lokacin da yake nihin tura sojojinsa zuwa birnin Makka domin su je su yaƙi Abdullahi ibn Zubair, in ma ya miƙa wuya ya yi mubaya'a wato ga Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan, wanda Yazid ibn Muawiya nake ne, domin su je su yaƙe shi a matsayin cewa tilas ya leka wuyaye mu baya a ko kuma a gama da shi. Wanda kasancewar lokacin da Muawiya ibn Abi Sufyan ya wuce, ɗansa shine ya mai gurbin ya zamanto khalifa, shine Yazid ibn Muawiya. To mutanen Makka sai suka yi mu baya ga Abdullahi ibn Zubair, suka ce shi shine matsayin khalifa, domin da yawa daga cikin baqayas salaf sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su yarda da khalifancin Yazid a wannan lokaci. To Abdullahi ibn Zubair sai ya fake zuwa harami wanda yake na Makka da shi da jama'arsa. To a lokacin nan shi wannan Yazid ibn Muawiya sai ya tura ma gwamnansa na birnin Madina, wato shine Amr ibn Sa'id ibn al-As, cewa maza ya tura runduna ta yaki ya je ya yaki Abdullahi ibn Zubair. To a lokacin da shi wannan gwamna yake tattara sojojinsa domin ya aika su, wato Abu Shuraih shine Khuwailid ibn Amr al-Khuzai al-Adawi, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ya aika ma wannan shugaba yace a bashi izinin ganawa. Wannan shugaba ya bashi izinin ya zo su gana. Lokacin da ya shiga wajensa sai yake cewa ranka ya dade ayyuhal amir, izini nake nema domin na fada maka wani zance. Wannan fada da zan fada maka, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya tsaya a cikin mu ya fada mana wannan fada washegarin cin Makka da yaki. Yace wannan kwa fadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada mana, yace kunni na yaji ba wani labari ba haka ba. kuma zuciyata ta haddace ta kiyaye abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana ban manta ba. Yace kuma wa absaratu ayna yahina takallama bi, yace idanuna sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake magana, babu wani abu da ya sha makanci tsakani na da shi. Mun yi bayani domin duk lokacin da kake jin abu kake gani da idan ka, to ka fi tattara tunaninka da hankalinka domin ka kiyaye. Yace dai a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi godiya ga Ubangijinsa, ya kyautata masa yaban da ya dace da shi, wanda ladabi ne daga cikin ladabba na kudu ba. Da dukkan wani wa'azi in za ka yi, ka yi godiya ga Allah, ka kyautata yabo a kansa, kai salati ga manzansa. Bayan haka sai manzon Allah ya ce inna makkata harrama Allahu ta'ala wa lam yuharrimha an-nas, yace ita makka Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya bata al-hurma, ya mai da garin gari ne wanda yake harami, kamar yadda ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhadhafu an-nasu min hawlihim, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhadhafu an-nasu min hawlihim. An gane ku? Ko kuma qul innama umirtu an a'buda rabba hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay. Al-aya shine yace lalle ita Makka Ubangiji ta'ala shine ya maida ta harami, walam yuharrimu hannas, ba mutane bane suka maida ta harami. An gane ko? Kamar yanda al'adar su a jahiliya, mutun yakan yanki daji sai ya maida wannan daji cewa haramin sa, kamar yanda sarakuna suke a jahiliya. To Makka Ubangiji ta'ala shi da kansa ne ya maida ta harami. Sai yace fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir, baya halatta ga duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama. An gane ku? Al yawmul akhir suna ne daga cikin sunayen alkiyama, an ambace ta da wannan suna domin babu wani yini bayan ta, shine karshen yini. Sai yace baya halatta ga duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama, an yasfika biha dama, ya zubar da jini wato a birnin Makka, domin wuri ne amintacce kamar yadda Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina. Sai ya ce wala ya abida biha shajara, wato kuma baya halatta ya saru wata itaciya daga cikin itaciya a cikin wannan harami, ko kuma wala yu'badu biha shajara ba a sarai itaciya daga cikin itacen harami. Sai ya ce fa in ahadun tarakhasa bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, in har wani na ganin halaccin shiga Makka da yaki, yana kafa hujja da yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. An gane ku? Shine yace fa in ahadun tarakhasa, wato in har aka samu wani yana ganin rangwame da halaccin fada Makka da yaki, bi kitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ai bi sababi kitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a sababin yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, manzon Allah yace fa qulu, ku ce da shi inna allaha qad adina li rasulihi, lalle Ubangiji ta'ala shine ya ba manzansa izinin shiga Makka da yaki, kamar yadda yace wa anta hillum bi hadzal balad. Sai yace walam ya azallakum, ai ku kwa Ubangiji ta'ala bai ba ku izini ba, shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izini ne aka ba shi. Sai yace wa inna ma adina li sa'atan min nahar, manzon Allah yace kar ku fahimci cewa ni ma izinin da aka ban izini ne wanda yake sake a duk lokacin da naga dama a dare ko yini zan iya shiga Makka da yaki. A'a, manzon Allah yace wa inna ma adina li sa'atan min nahar, ko kuma wa inna ma udina li sa'atan min nahar, ni ma kaina yace sa wata wani dan lokaci ne daga cikin yini Allah ya bani izinin shiga Makka da yaki, shine daga bayan gushewar rana zuwa la'asar Allah ya bashi izinin cewa ya shiga Makka da yaki. Sai yace wa qad adat hurmatu har yauma, manzon Allah yace a yau wato al-hurman Makka ta dawo, ka hurmati habil amsi, yace kamar al-hurmar ta jiya, yanda a jiya gari ne wanda yake mai al-hurma, yace to al-hurmar ta yauma ta dawo. wannan alhurma kuma tana nan har zuwa kiyama kamar yadda zamu iske a gaba maza Allah sai ya ce fal yuballighi shahidul ghaiba yace dan haka wanda yake halartacce ash-shahid wanda yake halartacce kenan wanda yana nan a yanzu ina wannan magana maza Allah yace fal yuballighil ghaiba ya isar ma wanda yake fakekke an gane ku don haka wannan yana nuna mana duk lokacin da kaji wani sako karantarwa ta addini to wanda baya nan wanda kuma ya dace a ce ya ji wannan abu to ka isar masa da wannan sako faqila li abi shuraih sai jama'a suka fada ga abu shuraih lokacin da ya dawo daga wajen wannan shugaba ma qala laka me ya fada maka lokacin da ka gabatar masa wannan galgadi abinda manzon Allah ya fada muku qala sai abu shuraih yace iya abinda yace da ni ana a'lamu bi zalika minka ya abu shuraih wannan abinda kake fada min ya kai abu shuraih yace ni na fi ka sani an gane ku wannan na nuna wato shine ta da karan hanci na wannan shugaba da girman kansa an fada masa gaskiya ga abinda manzon Allah ya fada amma dan rashin kunya sai ya nuna ma sahabin cewa wai shi yafi shi sanin wannan abinda ya fada masa yafi shi fahimta sai ya kawo wani abu wanda yake na ra'ayinsa da son zuciyarsa shine yace innal harama la yu'idu asiya yace ai domin shi harami wato baya ba mai saban Allah kariya in dai mai saban Allah ne ya shiga cikin harami to jinin shi ya halatta aje ko cikin Ka'aba ya shiga aje a sare masa kai wai shi anan a iya jahilcinsa da wautar shi yana ganin cewa jinin Abdullahi ibn Zubair da jama'arsa ya halatta ne yasa saboda sun yi zawwa su yi mubayi'a ga shugaba ai ya halatta a shiga Makka a yake su kuma iya ra'ayinsa ne wanda son zuciyarsa sai ya ce wai wala faran gidan ko wanda ya gudo da jinin wani ya shigo cikin harami na Makka shi ma jinin shi ya halatta wala faran bi khariba ko wanda ya gudo da kayan sata ya fake shi ma jinin shi ya halatta wannan ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace iya ra'ayin shi ne da son zuciyarsa wato shi Amr ibn Sa'id ibn al-As dan haka dai a takaice hadisin kamar yadda bayanin ya gabata yana nuna mana Makka harami ce kuma anan abinda muke so mu sani duk wanda yayi laifi ya shiga cikin harami na Makka to wannan dukkan jumhurin malamai sun tafi akan cewa bai ya halatta a zubar da jinin sa iya abinda za a yi za a takura masa a kuntata masa sai ya kai da kanshi ya fita daga cikin harami in ya so a zartar masa abinda ya dace da shi na doka wannan hadisi mun karanta lafazin sa a darasi da ya gabata illa kasancewar mun ce bayani sai a darasi wanda yake mai zuwa kenan kanshi zamu tashi insha Allah sai mun ci gaba da darasi qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-hadithu al-hadi wa al-20 ba'da al-mi'atayn ana abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يؤبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذكر فإنه لكينهم وبيوتهم فقال إلا الإذكر واتو عبد الله دان عباس الله إكرمه يداك كي تشوا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a ranar da wato ya ci Makka da yaki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la hijrata ba'da al-fathi, wato babu, an gane ku, la hijrata ba'da al-fathi, manzon Allah ya ce babu yin hijira daga Makka zuwa Madina wato bayan cin Makka da yaki. A nan ba yana nihin cewa kwata-kwata babu hijira, ba maganar mutum ya yi hijira ya kaurace ma Makka ya koma Madina, a wajabcin yin hijira ya sauka bayan buɗe Makka da yaki. Kasancewar shi ne sai ya ce walakin shihadun waniya, manzon Allah ya ce ku san da cewa iya abin da ya rage wato shine jihadi da kyautata niyya akan dukkan wani aiki wanda yake na ibada. Sai ya ce wa izastum firtum famfiru, in har an nemi wato ku fito fagen daga, manzo Allah ya ce ya ku jama'ar mu'minai, wato ku ba da kai ku miƙa wuya ku fito kwanku da kwalkwatan ku. Kasancewar ita Makka gari ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wato a cikinta. Ita ce mahaifar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, da ya kai shekara 40 Allah ya turo shi zuwa ga wato jama'ar da ke Makka da dukkan wani wanda kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai cin masa har zuwa kiyama. Domin alkur'anin da ya zo da shi alkur'ani ne wanda bai keɓanci larabawa ba, ya haɗa dukkan wata al'umma har zuwa kiyama. Kamar yadda ya ce wa uhiya ilayya hadhal qur'anu li unzirakum bihi wa man balag, an yi mun wahayin wannan alkur'ani domin na gargaɗe ku ku mutanen Makka, wa man balaga kuma na gargaɗi duk wanda alkur'ani zai cin masa har zuwa kiyama. To a wannan lokaci manzon Allah ya kirayi ɗan Makka zuwa kadaita Allah a cikin ibada, su musulunta su ne kauya. Sai aka samu ƴan kaɗan daga cikinsu suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzansa. Waɗanda suke mafi yawa, waɗanda suke ƴan hana ruwa gudu mushrikai, mi za a yi? Wato sai suka kafa cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wanda ya yi imani da shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala kwa ƙasarsa ƙasa ce wadda take mai faɗi, in nan bai maka ba to kaura ka koma inda za ka samu sakewa da walalawa. Ubangiji ta'ala sai ya ba muminai wato damar kaura daga birnin Makka su yi hijira. A lokacin nan aka samu jama'a ta farko daga cikin musulmi suka yi hijira suka koma ƙasar Habasha. Farko sai da aka samu mutum 12, shugaba daga cikinsu shine wato Usman ibn Maz'un, wanda a cikin wannan tawaga akwai Ja'far ibn Ali, wannan Ja'far ibn Abi Talib. Bayan waɗannan 12 sun tafi, jama'a suka bi baya, sai da aka samu mutum 83 suka yi hijira suka koma ƙasar Habasha. Bayan wannan hijira ta farko, Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sai ya ba manzansa izinin wato ya yi hijira ya koma birnin Madina. Da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ba shi izinin cewa ya koma birnin Madina, da ya koma Ubangiji ta'ala sai ya wajabta cewa dole duk wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama dole ya kaurace ma Makka ya tarra manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama birnin Madina, domin ana nihin a kafa wata daula wadda take ta musulunci. Don haka waɗanda Allah ya ba uzuri kadai su ne sai mata da kankanin yara da waɗanda suke marasa lafiya da dattawa wanda karfinsu ya kare. Wanda duk yake da kokarin yin hijira yake, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya masa kashidi, ya masa barazana cewa in har ya mutu akan wannan matsayi to makomar shi ita ce jahannama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. To dan haka duk wanda yake da halin yin hijira yake yin hijira a wannan lokaci, to makomarshi ita ce wutar jahannama, kamar yanda Allah ya masa kashedi ya masa barazana, sai dai wanda aka tuge na mata da kankanan yara da marasa lafiya da dattawa wanda karfinsu ya kare. To ana nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 8 bayan murwure alkawali da su Qurayshawa suka yi tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a shekara ta 8 a cikin wata na Ramadan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya shiga Makka da yaki, ya ci Makka da yaki. Bayan ya bude Makka ta koma daula ta musulunci, to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake fada yake cewa la hijrata ba'da al-fath. Manzon Allah yace ba maganar hijira wato bayan bude Makka da yaki. Ita kalima ta al-hijra a larabci ma'anarta shine at-tark, kabar abu ka kaurace masa ka watsar da shi, shine ake nihi da hijira. Amma a shar'ance idan aka ce hijira shine malamai suka ce mufaraqatu daril kufri ila daril islami khawfan fitna, kaurace ma gari wanda yake na kafirci mutun ya koma gari na musulunci domin jin tsoron fitna, kada a tsangwame shi a cikin addininsa. Dan haka ita wannan hijira ga duk mutumin da ya musulunta a inda ba a barin shi ya bayyana da addinin shi, to kaurace ma wannan birni ya zama wajibi a kansa, dole ya kaurace wannan wajibcin hijira har yau yana nan, kuma sai ya dangana da alkiyama. Duk musulmin da ya musulunta a ƙasa ta kafirai inda ba zai samu sakewa ya bayyana da addinin shi, to dole ne ya kaurace ma wannan gari, ko mun san da yake mushi ya koma inda zai samu sakewa ya gudanar da addinin shi kamar yanda ake bukata. Don haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk mutumin da ya musulunta a tsakankanin kafirai ba sa barin shi ya bayyana da addinin shi, ya kayin hijira ya ci gaba da zama a nan, to duk abin da ya aikata na ibada ya zube, yana ɗaya daga cikin abin da yake zubar da aikin bawa, wanda hijira ta zama wajibi a kan shi ya ki. To don haka kenan bayan cin Makka da yaki kenan wajibcin hijira ya sauka, amma tana nan a matsayin mustahabi. Don haka yace la hijrata ba'da al-fath, manzo Allah yace babu hijira wato bayan cin Makka da yaki. Sai yace walakin jihadun waniya, manzo Allah yace sai dai wato shine jihadi, sannan kuma da kyautata niyya akan dukkan ayyuka na ibada. Wanda ita kalima ta al-jihad an ciro ta ne daga al-jihad, in aka ce al-jihad wato shine at-ta'ab wal mashaqqa, ma'ana gajiya da wahala. To abinda ake nufi a shar'ance idan aka ce al-jihad, malamai suka ce bazlul juhudi li ila'i kalimatillahi azza wa jalla bil qitali aw ghayri, mutun ya bada iya kokarin sa wato domin daukaka kalima ta Ubangiji subhanahu wata'ala, imma ta hanyar yaki ko kuma ta hanyar kawo wata gudunmuwa domin addinin musulunci ya ci gaba. Dan haka ita kalima ta jihadi bata takaita ba akan fafatawa da abokan gaba a fagen daga, duk wani kokari da mutun zai kawo gudunmuwa imma ta dukiya ko ta shawarwari ko ta menene domin ci gaban addinin musulunci, to wannan sunan sa mujahid. Shine yace walakin jihadun waniya, sai dai wato jihadi wato da kyautata niyya manzon Allah yace shi ya rage, wannan abu ne wanda yake dole a kan, dan haka shi ma jihadi baya taka burki har zuwa alkiyama. Jihadi abu ne wanda Allah ya wajauta ma mu'minai, dan haka manzon Allah yace wa izastum firtum, in an ne muku fito fagen daga, in ma shugaba ya nemi cewa ku fito ko kuma wanda yake naibin sa, to ya zama tilas akan ku fito, shine manzon Allah yace fanfiru yace ku fito. Wannan yana ɗaya daga cikin lokacin da yaki yake zama wajibi akan mutum, domin akwai halaye guda uku wanda jihadi yake zamantowa tilas akan mutum. Hali na farko, duk lokacin da shugaba ya ayyana ka yace dawana 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 dawane suna daga cikin sojojin da za su fita yaki a lokaci kaza, to wannan ya zama tilas akan ka. Hali na biyu, lokacin da abokan gaba suka kawo farmaki ga jama'a ta musulmi, suka zo suka mamaye musulmi, to wannan yaki ya zama wajibi akan dukkan wanda zai iya kawo kokarinsa domin a ije su. A wannan lokaci ba maganar neman izinin mahaifa. Hali na uku, wato shine lokacin da aka fito fagen daga, lokacin da kukuna matsowa, su abokan gaba suke matsowa, to a wannan lokaci yaki ya zama dole, ba maganar a juya baya. Ubangiji ta'ala ya yi kashe da duk mutumin da ya sake ya juya baya a lokacin da ake gaba da gaba da abokan gaba a fagen kwama, to makomar shi ita ce wutar jahannama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa, ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwallihumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir. Kun gane ko? Hali na uku. Hali na hudu da malaman suka kara, wanda yaki yake zamantowa wajibi akan mutum, lokacin da ya kasance jama'ar ku ta musulmi suna da wani makami, wannan makami duk a cikin jama'a ba wanda ya iya sarrafa shi sai kai, to ya zama dole ka fita fagen daga. An gane ku? Ya zama dole ka fita, domin ba wanda ya iya sarrafa wannan makami, kuma ana da bukatar shi dole sai kai. To dan haka shine anan yace, wa izastum firtum fanfihu, in har an nemi ku fito fagen daga, manzon Allah yace ku fito, kar ku gudu, kar ku ja da baya. Ya zama tilas, in dai shugaba yace wani da kai za'a, to dole ka tafi. An gane ku? Sai dai in akwai wani uzurin da zai iya hana ka, to a lokacin nan sai ka bayyana masa ga iya uzurinka. Idan uzurin za'a iya karba, sai a karba, domin akwai mazaje waɗanda ake son a fita da su, wanda da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ana kyautata zaton samun nasara a hannunsu, wanda kuma shi jihadi wannan dole ne ga dukkan shugaba a shekara a kadan, wato ya shirya tawaga ta sojojin musulunci, ya tura su su je su fada wani gari na kafirai da yaki, domin a ƙara fada da daula ta musulunci. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana, na daga cikin abin da ke janyo ma al'umma kaskanci, al'umma ta musulmi, shine rashin jihadi. An gane kuma? Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, idan kuka ringa ciniki wanda yake na cicijuna, shine ake kira da al'ina, sannan kuka shagala, wato shine da noma da dukkan wasu sana'a da duk wasu abubuwa suka shagaltar da ku, kuka dina jihadi, manzon Allah yace Ubangiji ta'ala zai saka muku kaskanci, yace ba abinda zai raba ku da wannan kaskanci da wulakanci sai kun koma kan addinin ku. Addinin musulunci kuwa tsororuwar sa, ma'ana kololuwar sa shine jihadi, kamar yadda manzon Allah yace wa birwatu sanami il jihad, kololuwar addinin musulunci ma'ana tozan shi manzon Allah yace shine jihadi, domin da jihadi ne ake samun izza, a samu daraja, a samu daukaka. Amma duk lokacin da jama'a ta musulmi za su daina jihadi, to za su hadu da wulakanci. Shi yasa kaga yau, a yau duniyar musulmi ya zamanto kamar zomo, an saki karnukan farauta duk inda yake bin shaki, musamman musulmin da yake da riko da addini. In kaji ana cewa dan ta'adda, to me kishin addini shine dan ta'adda. Duk waɗannan fitintunu, musibin nan da ake kirkira su, wallahi ba dan komai ba siyasa ce ta duniya ta kafirai. Yaya za a yi a zo a yaki jama'a ta musulmi? Duk abin da ka san ana yi a yau galibi tatsuniya ce, amma sai mai tunani yake ganewa. Idan ka yi amfani da tunaninka, su fa za su zo su kirkira abin a rabu da guzuma a halbukar sana, dan a halbukar sana, sai a zo a kirkira abu a ce, a to ai an samu yan ta'adda, wasu jama'a daga cikin musulmi sun zo sun yi kaza, wanda kuma ba za su bar ku ba a zo a yi bincike na hakika, a gane hakikanin al'amarin. Abubuwa ne za a zo a yi shi kamar tiyatir ne, amma mecece manufar? Su ake a samu wata hanya yaya za a yi a cimma guri, shine yanda za a kaskanta musulmi, a hana su ci gaba. To shine anan kenan manzon Allah yace, walakin jihadun waniya, ku san da cewa abin da ya rage fa wanda yake kanku akwai jihadi, sannan kuma akwai kyautata niyya akan dukkan wani aiki wanda yake na ibada. Shine sai ya ce, wa qala yawma fathi makkah, wato manzon Allah ya faɗa a ranar da ya ci makka da yaki, manzon Allah ya koma fada yace inna hadhal balada yace lalle wannan gari na Makka haramahullahu yawma khalaqa as-samawati wal arda Allah ya maida shi gari ne ma'abucin al-hurma tun a ranar da Allah ya halicci samai da kasai tun a ranar da Allah ya halicci samai da kasai a ran nan Ubangiji ta'ala ya maida Makka gari ne wanda yake mai al-hurma kenan anan kasancewar Makka cewa gari ne wanda yake mai al-hurma wato al-hurma ce wadda take da dadda tun a ran da Allah ya halicci sama da kasa a ran nan Allah ya maida cewa Makka gari ne wanda yake mai al-hurma kaga wannan yana ƙara ƙarfafa mana fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da ya gabata yace Makka Allah ne ya maida ta gari ne mai al-hurma ba mutane bane suka maida ta kuma anan sai ya nuna mana a lokacin da Allah ya maida Makka gari mai al-hurma tun a ranar da Allah ya halicci wato samai da kasai sai yace fa huwa haram manzon Allah yace wannan gari na Makka gari ne mai al-hurma bi hurmatillahi da al-hurma ta Ubangiji subhanahu wataala ila yawmil qiyama kuma al-hurmarsa ba za ta tikake ba har zuwa kiyama tana nan manzon Allah sai yace wa innahu lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli wa innahu manzon Allah yace kusan da cewa yanda al'amarin yake lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli babu daya daga cikin dukkan jama'ar da suka gabace ne wanda yaki a birnin Makka ya halatta gare shi babu wani wanda Allah ya halitta masa ya fada Makka da yaki duk a waɗanda suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani wanda Allah ya halitta masa ya shiga Makka da yaki sai yace walam yahilla li illa sa'atan min nahar yace ni ma a karan kaina yace yaki a Makka bai halatta ba gare ni face wani dan zamani takaitacce daga cikin yini Allah ya halitta mu kenan wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai Allah ya halitta masa shiga Makka da yaki shi ma ko kawai wani dan zamani ne sa'a anan abinda ake nihi wani kida'atun minan zaman wani dan yanki na zamani amma kar ka fahimci sa'a irin tamu a yau wanda in aka ce sa'a shine minti 60 an gane ko wani dan zamani ne shine kenan daga gushewar rana zuwa la'asar wannan dan lokaci shi kadai ne Allah ya ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama damar yakan iya shiga Makka da yaki manzon Allah sai yace fa huwa haram bi hurmatillahi ila yawmil qiyama wannan ta'kidi ne manzon Allah yace Makka wato gari ne mai al-hurma da al-hurmar da Allah ya bashi yace har zuwa kiyama la yu'badu shawku manzon Allah yace itace masu kaya manzon Allah yace ba a saran su duk itacen da suke cikin zagayen harami na Makka manzon Allah yace masu kaya ba a saran su kenan marar kaya bin babu aula an ce maka iccen da yake da kaya bai ya halatta a sare shi to ina ga wanda ba shi da kaya anan kadai abinda malamai suka toge CD in kai ka dasa iccen kuma ka bukatu zuwa sare shi to wannan ba laifi amma in dai ba kai ka dasa icce ba Allah ya fito da shi haka nan ba tare da sanya hannun wani ba to bai ya halatta a sare wannan icce shi ma yana cikin al-hurma wala yunfaru saidu ko kuma wala yunfaru saidu ma'ana farautar da take cikin wannan harami baya halatta a farauce ta an gane ko wala yunfaru ko kuma wala yunfaru ba a kuranta ba za ka furgitar da ita ba ba ma ka farauce ta ba kuranta ma ba za ka yi ba wanda a shekara ta 6 sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da za su Makka anan kasancewar gaya suna dauke da harami da Allah ya jarrabe su kana zauna kawai sai barewa ta zo da dukkan wasu abubuwa wanda ya kamata a ce kafarauce su sai su zo suna kewaya ka wanda yace ya ayyuhal ladina amanu la yabudu wannakumullahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib fa man itada ba'da zalika falahu azabun alim wannan a halin suna dauke da harami ne Allah ya jarrabe su domin a bambanta tsakanin farar tsakuwa da azurfa a bambanta tsakanin aya da tsakuwa ma'ana don haka wane ne zai yi imani ya kiyayi kansa game da abin da Allah ya haramta masa kuma wane ne zai ketare dokarsa to anan ana maganar kenan su suna dauke da harami ne Allah ya jarrabe su da haka to wannan kuma ya hada cikin harami ko wajen harami don haka duk abin da yake na dabba wadda take ta daji wadda ake faraucewa, to ba ma ka farauce ta ba, ka razana ta, ka furgitar da ita haramun ne. An gane ku, ta zo ta hau kanka, ofan karkace mata. Shine yace wala yunfaru saidu, kamar yanda Umar ne a cikin hadisi sahihi, kasancewar kurciya da wasu abubuwa na cikin harabe sai mu abu yazo ya hau kanka, ba maganar ka kube shi, sai dai ka tsaya har lokacin da ga dama ya tashi. Shine yace wala yunfaru saidu, yace ba a furgitar da wato farautar sa, sai yace wala yultaqahu luqatatu, wato ba a tsuntuwa, ba a tsuntar wato tsuntuwar shi. In miliyar dubu ka gani a cikin harami, in ka san baka iya cigiya ba, to ka tsaya wanda zai iya cigiya in ya gani ya dauka. Kuma wannan duk abin da ka tsunta ya sha bamban da tsuntuwa a dukkan fadin duniya. Ita tsuntuwa ta harami, in dai ka tsunta, to ka san da cewa amana ta hau kanka nauyi, ya hau kanka nauyin da ba shi da iyaka har izuwa mutuwarka. Ci gaba da cigiya za ka yi har akai lokacin da mai kayan zai fito. In mutuwa ta zo maka ka yi wasiya, in ma ga ƴaƴanka ko ga wasu amintattu, na tsinci kaza a lokaci kaza a wuri kaza, don haka a ci gaba da cigiya har akai lokacin da za a samu mai abu. Amma duk inda za ka yi tsuntuwa, in dai ka shekara kana cigiya a inda ake kyautata zaton samun mai kayan, idan shekara ta cika mai abun bai hutu ba, ya halatta ka yi amfani da wannan abin da ka tsunta, ko ka yi kyauta ko ka yi sadaka. Amma shi ma ka tabbata, ko bayan shekara 50 ko bayan shekara 100 wani ya fito ya ce lokaci kaza a wuri kaza na zubar da kuɗi adadinsu kaza a cikin jika kala kaza madaurin bakinta kaza, ya bada bayani wanda yake gamsasshe, to ka tabbatar da cewa dole ne ka rama masa abin da ka tsunta, ko kuma ka nemi ya yafi maka in baka da halin rama masa. Amma ita tsuntuwa ta haramin Makka, dole ne mutum ya ci gaba da cigiya iya rayuwarsa. Don haka akwai wato sanadiqul amana wanda aka yi, wanda duk mutumin da yayi tsuntuwa a Makka can zai kai ya bada. An gane wani kwamiti ne na musamman a nan harami na Makka, haka nan a harami na Madina akwai. In ka san ka zubar da kayanka a farko ma can za ka je ka ba da sunanka, ka ba da bayanin na zub da kaza kaza, wannan na yadda kaza da kaza, ka ba da sifar abin da ka zubda. In an samu kai tsaye a baka, in ka ba da bayani wanda yake gamsasshe. In ba a samu ba, to sai a baka damar cewa lokaci zuwa lokaci ka ringa dawowa kana tambaya, domin takan iya yiwuwa wanda ya tsunta ya kawo. To shine manzon Allah ya ce wala yultaqadu luqadatu, wato ba a tsuntar tsuntuwa ta harami illa man arrafaha, manzo Allah yace sai dai wanda zai yi cigiya iya rayuwar shi. In ka san ka iya cigiya iya rayuwarka, to ka dauka. Amma in ka san baka iya ba, kar ka dauka. In ana tsammanin abin zai tozarta, dole ka tsaya har ka ga wanda zai iya dauka ya zo ya dauka, in yaso shi ya ci gaba da yi. To an ce ba a tsuntuwa sai ga wanda zai yi cigiya. Yau ana dawafi mutane, suna yanke ma mutane dukiya, wanda takanas akwai waɗanda suke zuwa su sata take kai su. Ana cikin dawafi zaka ga an jinko mutum, an cakuyo shi, an kai shi wajen ƴan sanda, saboda ko ina akwai kyamara wadda take daukan hoton jama'a, daga can su sun sa shashiyar gaban su suna gani. Kai tsaye zaka ga an janyo mutum. Wani dan uwa yake cewa suna cikin harami kawai, suna cikin dawafi aka zo aka kama shi. Da aka ji aka ce masa menene, aka ce akwai wani makami a jikin shi, shi kwa shi burasile ne a hannun shi, na'ura ta nuna akwai wani karfe tare da shi. To dan haka su da yawa zaka gani an kamo burago an fito da shi, wanda ana cikin wannan suna ma mutane yankan aje, wannan suna yanke ma mutane jikar su ta kullu. Shine sai ya ce wala tuqtala kalam, manzo Allah ya ce kuma ba a yankar ciyawarsa. Idan aka ce al-khala ita ce ciyawa wadda take danya, ba za ka sa lauje ka ringa yanko ciyawa. An gane ku? Don haka amma busassar ciyawa, wasu malamai suna ganin ba laifi akan iya yanka, tare da cewa akwai lafazin da ya zo ko da busassar ciyawa ce ba a yankanta, sai dai a barta. An gane ku? Dabobi inda kansu suka shiga suka ci, to wannan. Amma kai kanka kuma ba za ka saka dabobinka da domin su je su ci ciyawa su yi kiwo. Shine yace wala yuktala kalahu, yace ba a yankar wato ciyawarta. فقال العباس العباس ابن عبد المطلب سيكي فدايتي يا رسول الله يا منزل الله يتي إلا لإذخر يتي يا رسول الله من نزبدي معنى عباس أنا ينا نيمنشي وأتوجي مس نوع من نشياوة ودى أكي كرنت الإذخر أحوصى صبري أكي تشي مسا wanda ciyawa ce amma tana da kanshi an gane ko wanda galibi ana samun ta a wancan a cikin dajin makka a wannan lokaci shine sai yake cewa fa innahu liqainihi yace ya rasulullahi domin wato makiran mu suna amfani da shi shine suke sanyawa makamashi su ringa zuga zuga zigi idan suna nihin su yi kira domin su narka karfe su yi kira sai yace wa buyuti yace kuma da shine ɗan makka suke rihin daki idan an jera azara kamar yanda mu anan ake kawo zana a sanya sannan a kawo laka sai a yabi a saman wannan kin to su wannan ciyawa in an jera azaru in an gina daki to wannan ciyawa ita ce ake sawa idan aka sa ta kuma sannan saman ta ake sanya laka ita ce kenan kamar matsayin zana shine yace wa buyuti din wato da dakunan su sannan fa'ida ta uku kamar yadda yake cikin wani hadisi wata riwaya sannan kuma jama'a suna tushe kabari a wannan lokaci nasu shine ake sanyawa kamar matsayin wannan in an sanya tuballa kenan sai a sanya a tushe kogodi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa al-izkir manzon Allah yace banda tsauran shi an toge muku ba laifi akan iya amfani da shi a takaice wannan hadisi yana nuna mana Makka harami ne na Ubangiji subhanahu wata'ala gida ne wanda yake na aminci dan haka kuma wannan alkawari ne Makka har izuwa kiyama Makka ba za ta koma gari na kafirci an gane ko ba za ta koma gari na kafirci wannan alkawari ne kamar yadda manzo Allah yace la hijrata min Makka walakin jihadun waniya wannan albishir ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu cewa kafirci ya nada tabar masa daga birnin Makka har izuwa gab da kiyama lokacin da za a rushe Ka'aba kenan har izuwa wannan lokaci kasancewar Makka gari ne wanda yake na musulunci sannan kuma wannan yana nuna alama ce daga cikin alamomi na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzancin sa domin labarin abinda zai wakana ne gaba manzon Allah yake badawa da yace la hijrata min makka walakin jihadun waniya kenan ba maganar kafirci ya dawo a birnin makka ya samu gindin zama sannan kuma wannan yana nuna mana kwadai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin kokarin sa akan isar da hukunce a lokacin da ya dace kaga a washe garin cin makka da yaki ne fa lokacin da aka bude makka da yaki manzon Allah ya fito yi wannan khutba yake fada ma jama'a waɗannan hukunce makka gari ne wanda yake mai alhurma Allah ya maida shi mai alhurma tun a ranar da Allah ya halicci sammai da kasai dan haka babu wani da yaki ya halatta gare shi gabani na a birnin makka manzon Allah yace ni ma wani dan zamani ne Allah ya halitta mu yace kuma alhurman makka ta dawo tana nan har izuwa kiyama kaga wannan isar da hukunce ne galgadi ne manzon Allah yake a lokacin da ya dace yayi dan haka jama'a ta musulmi duk lokacin da abu ya taso to a wannan lokaci ake bukatar a tashi a fadakar da jama'a ayi musu bayani sannan wannan kuma yana nuna mana kasancewar wato shine musulunci yana ɗaya daga cikar shari'a ta musulunci yanda addinin musulunci addini ne wanda Allah ya gina shi akan sauki kuma wanda yake kokarin kiyaye maslaha ta al'umma kaga anan al-Abbas da ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ciyawa ta tsabri jama'a suna yawan amfani da shi kenan in har aka ce ba a yankan shi kenan akwai takurawa ga jama'a da shi suke rihin daki da shi suke toshe kaburra makira da shi suke amfani manzo Allah sai ya toge sai ya ce banda shi dan haka ita shari'a ta musulunci shari'a ce wanda aka gina ta akan sauki sannan kuma wannan yana ɗaya daga cikin wato kasancewar wato shine addinin musulunci addini ne wanda babu wani fage da ya bari hatta da dabbobi addinin musulunci shi ya kiyaye su shi ya ba su alhurman su dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk wasu dabbobi da duk wasu tsuntsaye waɗanda suke cikin birnin makka haramun ne a cutar da su ba ma na Makka ba kamar yadda bayani zai zo, duk wata dabba da ka sani tana da kima, tana da alhurma, haka cutar da ita baya halatta. Babu ma yajuzu qatlu عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والهداء والأقرب والفأر والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya halatta wato a kashe na dabobi a cikin harami. Kaga ai a babin da ya gabata mun ga cewa duk wasu dabobi na cikin harami baya halatta a kashe su. To a wannan babi kuma zai mana bayanin waɗanda ya halatta a kashe su koda suna cikin wannan harami. Shine anan malam yazo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khamsun min ad-dawa bi kulluhunna fasiqun. Fasiqun yasa ko fawasiq? Yawa ku yace khamsun min ad-dawa bi, manzon Allah yace dangogi biyar wato daga cikin dabobi. Lafazin dawab jam'i ne na dabba. Idan aka ce dabba shine kullu ma yadibu ala wajhi al-ard, duk abin da yake tafiya a ban kasa, sawa'an dabba ce mai kafa hudu ko tsuntsu ne ko dan adam ne ko ma menene sunan shi dabba, duk abin da yake tafiya a ban kasa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala baqni wa minhum man yamshi ala rijlayni wa minhum man yamshi ala arba. Kamar yadda Allah yake fada وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Da fadar sa wa kayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Don haka in aka ce dabba duk abin da yake tafiya a ban kasa, illa kasancewar a uruf a al'ada in aka ce dabba to abin da ake nihi ne kafa hudu. To shine anan yace khamsun min ad-dawa, nau'i biyar wato daga cikin dabobi, amma anan ya hada tsuntsaye da wasu daga cikin dabobi. Manzo Allah yace kulluhunna fasiqun, dukkansu wato marasa da'a ne saboda akwai cutarwa tare da su. Idan aka ce fasiq an ciro shi ne daga al-fusuq, in aka ce al-fusuq shine al-khuruj min al-ba'a, mutun ya fita ya karkace daga inda ake buƙatar yayi. Sai yace yuqtaluna fil haram, manzon Allah yace ana kashe su koda a cikin harami, ko a cikin harami aka same su to ya halatta a kashe su. Farko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-ghurab, wato shine hankaka. Menene illar ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada damar cewa hankaka ko a cikin harami aka same shi a kashe shi? Saboda yana bannata dukiya, mabannaci ne musamman game da ƴaƴan itace da shuka. In aka yi shuka musamman shukar gujiya, duk manoma sun sani, sai an zo in dai wurin da ke akwai hankaka ne sai ana koran shi. Kuna shuka ba ku gama ba fa yana tonewa, kuna yi yana tonewa. An gane ku? Illar da ta sa kenan bannata dukiya gare shi, manzon Allah ya ce ko a cikin harami aka samu hankaka a gama da shi. Na biyunsu sai manzon Allah ya ce wal hida'a, wato da miki. Shi miki barnash wato yana warce kenan, duk abin da ka sani shi ba ma sai wani wannan ba, hatta da wani mayafinka wanda ka yafa a kafadarka warce shi yake. An gane ku? Shi ne manzon Allah ya ce wal hida'a, wato da miki. Manzon Allah ya ce shi ma ko a harami aka same shi a kashe shi, me yasa? Saboda warcen da yake akwai cutarwa. Kuma idan kuna da kiwon dabu wannan tsuntsaye kamar kaji da sauransu baya barinsu. Na ukunsu sai manzon Allah ya ce wal aqrab, wato da kunama. Kunama ba dan komai ba, saboda cutarwar da take dahin da ke gare ta tana sarar mutum. Na hudunsu sai manzon Allah ya ce wal fa'ara, wato da bira ko kuma kace da kusu wato shi ma manzon Allah yace a gama da shi ko a cikin harami aka same shi domin mabannaci yazo ya tilla ma gida ya tilla ma kaya idan takardu ne ko menene yayi kucin kucin da su idan ka ajje abu sai ya fasa ya sani yake ciki in na ci ne ya ci in na bannatawa ne kuma ya bannata nabiyar sai manzon Allah yace wal kalbul afur wato da karan zangai shine karan hauka kenan mai fada mutane yana ciwo cizo to illa kasancewar abinda muke so mu sani waɗannan dabobi biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana dabi'ar su shine cutarwa dan haka amma fa bai takaita ba a kansu yanzu misali anan da yace al-ghurab hankaka wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu bai takaita ba akan hankaka duk wani dangin hankaka da duk wani tsuntsaye waɗanda suke mabannata to ko a cikin harami aka same su ya halatta aka kashe su dan haka yayi mana misali da hankaka wato da meki nan da yace al-aqrab kunama dan haka a cikin wata riwaya sai aka samu manzon Allah yace wal hayya da mucijiya dan haka da kunama da danginta duk wasu abu waɗanda suke masu halbin mutum masu cutarwa to gaba ɗayan su ya halatta ko a cikin harami aka same su aka kashe su kenan bai takaita ba akan kunama duk abin da yake cizon mutum ya cutar da mutum to wannan ya halatta aka kashe shi da yace alfara wato bira shi ma bai takaita ba akan shi sai ka hada dangin sa irin su gaifiya irin su jaba irin su wani kurege da wani menene duk abin da suke banna suke cutarwa kusuma wannan duka ya halatta a gama da su da yace alkalbul afur wato karan zangai anan sai ka hada shi da dangin shi ma'ana karan hauka da irin su damusa irin su zaki irin su kura an gane ko irin su azib shine kirkeci da sauransu duk abinda suke fada mutum su cutar da shi to idan aka same su ko a cikin harami ne ya halatta a kashe su kenan wannan suna daga cikin abubuwan da wato shari'a ta toge na dabobi wanda ko a cikin harami aka same su ya halatta a kashe su ba laifi bane ba dan haka wannan yana nuna mana kenan wato shine kasancewar musulunci addini ne wanda yake yakar duk abin da yake cutar da jama'a mai ta'addanci a kansu duk abin da zai cutar da jama'a zai yada banna a ban kasa to musulunci ya bada damar a yi kokarin yanda za a cirke shi a gama da shi dan haka kenan kashe su anan in ma ta hanyar kashewa ɗaiɗaikun su ko zuba musu wani magani da sauransu wannan duka ya halatta a kashe su duk abin da an tabbata zai cutar da jama'a sawa'an ko a cikin harami ne ba ma a waje shi ba ya halatta a gama da su nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك